أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بركم رفضاء ومن يرمسي من الهدي وإنه إباسي دا sha biyar ga watan Zulhijja, watan sha biyu a wannan shekara ta 2023, bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na sha shida ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin Zuma Albarka Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam, wannan kuma shine darasi na 114, sha biyar, 115. Haka ne ko jiya dan ba manta wa yin da kitabul qada, mun karanta hadisin farko cikin wannan kitab na Buraida radiyallahu anhu. Daga nan kuma karanta hadisi na biyu daga Abu Huraira, Allah ya kare da gariki, kuma karanta hadisi na uku cikin babu shi ma daga Abu Huraira, wanda manzon Allah ke cewa innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah fa ni'matul murdi'a wa bi'satul fatima, rawahu al-Bukhari. Zamu tashi yau hadisan Amr ibn al-As, wa an Amr ibn al-As رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وانا حديثي عن كربودة عمر بن العاص الله شكاله الداغلي يتي من رسول الله عليه وآله وسلم يتي إذا حكم الحاكم، idan mai hukunci ya nufata yin hukunci, fajtahada sai yayi ijtihadi wajen neman gaskiya, wajen neman dace, summa asaba sannan sai dace da gaskiya, falahu ajrani, yana da lada guda biyu, wato lada na ijtihadi da kuma lada na dacewa da gaskiya. Wa idha hakama fajtahada, idan ya nufata yin hukunci sai yayi ijtihadi, summa akhta'a sannan kuma sai yayi kuskure, wato bai dace da gaskiya ba, falahu ajrun wahid, to wannan yana da lada ne guda daya. Falahu ajrun, yana da lada. A wata riwaya an kada kalmar wahid. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Lafazin idza hakama abin da yake nufi idza arada al-hukma, domin idan ka dauke shi a bisa ga zahirinsa, idza hakama al-hakim fajtahada, idan mai hukunci yayi hukunci yayi ijtihadi, ba na sai da yin hukunci sannan yayi ijtihadi, dole sai da zanto idza hakama ai idza arada al-hukma, idan yi nufatiyin hukunci, sakamakon nufin hukuncin nan sai ne sai yi ijtihadi, idan yi ijtihadin nan ko dai dace da gaskiya ko kuma ya kuskure. In ya dace da gaskiya yana da lada biyu, in kuma bai dace da gaskiya ba, to wato ainihin yana da lada guda ɗaya kenan sakamakon ijtihadinsa. Ku da wannan waɗansu malamai suka fashe bisa da cewa lallai ne dukkan mutumin da zai zama mai hukunci tsakanin mutane labudda an yabluga rutubatul ijtihad, dole sai ya ce matsayin mujtahidi, ba wanda za a nada alƙali sai mujtahidi. To mujtahidi kuma a wurinsu su malaman da suka tsaye dai wannan, wato in aka ce ana neman mai ijtihadi a wani a ta'arifin da suka wa mai ijtihadi, da sharuɗa da suka bai wa mai ijtihadi, to kila yanzu a neman mai ijtihadi a rasa. Ka'ida sai ya haddace ayatul ahkam gaba ɗaya na alƙur'ani, ko da bai haddace dukkan alƙur'ani ba, ayatul ahkam wato suratul baqara, suratul nisa, ali imran, dodan hakkin ayatul ahkam, suratul ma'ida, duk suna cikin ayatul ahkam, al-anfal, tauba, suratul hajj, suratul nur, suratul ahzab, suratul muhammad, duk suna cikin ayatul ahkam, suratul mumtahina, suratul hasri, duk ina fata an fahimta. Ma'ana suratul wato abinda ake nufi ayatul ahkam jeri ne na waɗansu surori cikin alqur'ani wanda galibi suke maganar hukunce-hukunce, suke maganar hukunce-hukunce na shari'a. To bayan ya haddace wannan, kuma sai ya haddace ahadithul ahkam. To idan ku aka ce mutum ya haddace ahadithul ahkam, mafi karancin abin da zai haddace sai ya haddace ahadithul ahkam, ka zai haddace waɗannan littafan hadisin guda hudu, ashabu sunan arba'a kenan, sunan na Abu Dawud, sunan Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, dan galibin hadisan da ke cikin wannan sune ahadithul ahkam. To yanzu waye zaka ce ba zai zama alƙali sai ya haddace muka wannan, kuma sai ya yi, yana da wahala kwarai da gaske. An gane ku? Da ma wani bayani da wani malami na gari nan, wanda Imam Sana'i ya kawo shi, dangane da mujtahidi, yace wal mujtahidu huwa man jama khamsata ulum. Mujtahidi shine mutum da ya tada nau'ikan ilimi guda biyar. Na farko ilmu kitabillah wa ilmu sunnati rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa qawlu as-salaf wa qawlu ulama'i salaf min ijma'ihim wa ikhtilafihim. Wato ilmin qur'ani da hadisi, ilmin maganganun magabata sahabbai tabi'i da tabi'ut tabi'ina kan kowace mas'ala, a ina suka yi sabani, a ina suka yi ittifaqi. Wa ilmin lugha da ilmin harshen larabci kuma, wato nahwu da sarfu da balaga da adab, idan to kwararre a waɗannan fannukan. Wa ilmin qiyas, idan to yana da ilmin qiyasi shine ilmin wato usulul fiqh, wa huwa tariqul istinbat al-hukm min al-kitab wa sunnah. Domin ta hanyar ilimin usulul fiqh ne mutum zai iya istinbati, ya tsamo hukunci kai tsaye cikin qur'ani da hadisi. Idza lam yajid sarihan fi nafsi kitabin aw sunnatin aw ijma', idan bai samu hukunci ba kalala cikin wata aya ko hadisi ko ijma'i, to sai amfani da istinbati wajen gano hukuncin. Fa yajibu an ya'lamu min ilmi kitab an-nasikh wal mansukh, ta bangaren ilimin qur'ani lalle ya san an-nasikh wal mansukh wal mujmal wal mufassar wal khas wal am wal muhkam wal mutashabih والكراهة والتحريم والإباحة والندب ويعرف من السنة هذه الأشياء يد يسن وطن شاء طنقل القرآن كما يسن إرسكما طنقل حديثي سنن بجد قالي أحديثا ويعرف منها الصحيحة والضعيفة والمسند والمرسل ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وبالعكس حتى إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه محمله فإن السنة بيان للكتاب فلا تخالفه وإنما تجب معرفة ما ورد منها من أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة هكا علم الهرس العربي يفهم ما أتى في الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإهاطة بجميع لغات العرب إذا كثير يقول لك كثير نمو من يسمون من سنة هذا الكالي بابا كافنك سمع الكالي أكوة فتفق إلى بداية يكون جدا تفهم في يسا شرطا دبع لما سكي كهو أن إجتهادي أبابي إجتهادي galibin su ba su karɓaɓɓe ba a wurin sauran malamai. A Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti a cikin tafsirinsa Adawul Bayan fi idahul Qur'an bil Qur'an, cikin tafsirin surat Muhammad karkashin fadin Allah ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, karkashin wannan ayar ya yi rashi 70 yana kokarin bayyana wane ne mujtahidi, wane ne muqallidi, wane ne muttabi'i, cewa ijtihadi da sharuɗan da ake kawowa a galibin da tafsirin usulul fiqh yake wannan sharuɗa ne waɗanda ba su da asali ko a Qur'ani ko a hadisi. Domin a ka'idar wanda suka kawo sharuɗan ijtihadi suna ganin ba shi halatta in ɗauko aya in kafa hujja da shi sai ni in yi mujtahidi ne, ba shi halatta in kawo hadisi in kafa hujja da shi sai na zo mujtahidi. In ba haka ba dole sai in faɗa abin da aka faɗa a mazhabata a risala da izziya, bai halatta ban kawo ayar Qur'ani ko ɗaya, bai halatta ban kawo hadisi ko ɗaya, saboda dalilin kai matsayin ijtihadi wajen lantana in taɓa wannan. To malamin inda ya musu radda yake kafirai ma an ce su lura da Alqur'ani, su ba ma ijtihadi da kalmar shahada ba su da ita, amma Allah yake zargin su danne ba su lura da Alqur'ani ba, ana inda sun kula da shi da sun fahimta, da sun fahimta da sun yi kalmar shahada. Sai in dai kafiri ya halatta ya kalli Qur'ani ya yi nazari cikin sa ya yi tadabburi dangane da ayoyinsa don su jagorance shi wajen imani, dan ne za a halalin mulku ba su shi halatta da shi Alqur'ani da sai ya zama matsayin ijtihadi. Ba kafiran duniya ba kowa sai dai a daura shi kan wata mazhaba guda ɗaya, ba an zo ba za a ja masa aya ko ɗaya ta Alqur'ani ba mai kamar ijtihadi ba, ba za a masa aya ko hadisi ko ɗaya sai a ja masa nasu cikin halabi ko isma'i ko ijiya ko risala. To babu kuma wanda ya zai faɗi haka a duniya. Wato gaskiya ya bayani mai kyau, idan kuka koma kan wannan bayanin za ku sami ba haka da mutane kashi uku ne, ko dai mutum ya zama mujtahidi, ko ya zama muqallidi, ko ya zama mutabi'i. Mujtahidi shi ne wanda yake da ido a cikin Alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake da ido akan harshen larabci, yana da masaniya akan harshen larabci, masaniyar da za ta iya sa ya iya fassara aya ko hadisi daidai, yana da masaniya ta fuskar Alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masaniyar da za ta sa ya gane wata ayar ta so ta wacce, masaniyar da za ta ba shi damar idan ayoyi sun cika da juna ta yaya zai fuskantar da ma'anoninsu ba tare da sun warware juna ba, idan hadisai sun cika da juna ta yaya zai fuskantar da kowace ba tare da sun cika da juna ba. Wato yana da faɗin ilimin da zai iya yin istinbati kai tsaye cikin Qur'ani da hadisi. Daga nan sai murtabi, murtabi yana da ido a ilimi amma bai kai mujtahidi ba, zai iya ganin mai Imam Malik ya faɗa, mai Imam Shafi'i ya faɗa, menene dalilan kowa daga cikin su kan mas'ala kaza, ya ga kuma dalilin ma ya fi ƙarfi sai ya bi, shi ba shi ne zai iya ɗauko hukuncin ba, baya iya kawo sabon zancensa, amma ya kalli zantukan waɗanda suka yi zance ya tantance wanda yake ganin ya fitar da Qur'ani da hadisi sai yi wannan mutabi'i kenan. Daga nan sai muqallidi, muqallidi kuma shine wanda bai da ido cikin ilimi, bai ido manzo tsakanin ayar Qur'ani da hadisin manzo Allah da larabci ne da gobe ka iya larabci ce sai ka lafa lazim ya dauka aya kaza kada wannan a ga ka'ida shi muqallidi bai da mazhabi, mazhabin sa kai mazhabin wanda ya bashi fatawa. Dai idan muqallidi ma ce shi dan malikiya ne kare yake maka, sai yaya ya gane shi dan malikiya ne? Ya san usulul Imam Malik, bai san usulul mazhab Imam Malik ba. Idan ya zama ka wasu lafiya daga hannu ka ba shi ansa, ba ya da ikon ya ce eh haka take a malikiyance ko ba haka take ba. Dai in ya kai matsayin ya gane a malikiyance haka ne ko kuma ka saba malikiya da zama da fatawa, a ce ba muqallidi ba ne. Ya zo ne mubtadi'i, amma ba ya iya bambance wa shi ne muqallidi. Idan ya zo nan gurin kace masa menene ka bada hukunci, ya zo ya tambaye ka baban alwala, farallan alwala guda nawa ne kace masa, wato ainihin guda bakwai ne. Ba da zai iya gane cewa a malikiya ne aka ce guda bakwai ko ba malikiya ba, sai in kai ne ka yi labari kace a malikiyance, amma in kai shirin ki ba zai iya gane ba. Haka gobe in yaje sai ya tambaye wani shafar mace yana karya alwala ko ba ya karyawa, sai kawai ne ke masa mutlaqan shafar mace yana karya alwala, da niyya ko ba da niyya ba, ka sani ko baka sani ba, ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba, bai san wannan mace mazhaba ce kawai. Kaga idan ya bi wancan a can wurin, a nan gurin kuma sai biyu, sai ya bi wannan, to ina yake da mazhaba? Da lokacin da ya bi wancan wajen farallan alwala guda bakwai ne, kaga malikiya ce. Lokacin da ya bi cewa duk wanda ya shafi mace ta kowane irin hali alwalan shi ta kare, haka kuma shafi'iyya ce. To shi bai gane ba ina ne malikiya ina ne shafi'iyya, to kaga ba ya da mazhaba ke. Muqallidi shi kowa ce yana da mazhaba, kawai zance ne, amma ya ake ya san ma me ya mazhaba? Waye suke da mutane mazaje su ɗan malikiya ne, kuma in ka fara magana da tawallar malikiyan ba zai gane ba, sai ya zai zama ɗan malikiya kenan. Kuma inda za ka matsa masa a wani asali ne, a wani asali aka bada fata, wani asalin ne ga cikin usul na mazhaba aka gina wannan ijtihadin ko aka bada wannan fatawar, ba zai gane ba. To sai ya zama ɗan malikiya, shi da muqallidi ne, ba ya da mazhaba. Mutumin da yake iya mazhaba shi ne mujtahidi, shi ne yake iya mazhaba. Dai ya riga ya sa waɗansu usul wanda ƙarƙashin su yake istinbat, kuma ba ya saba wannan asalin nasa, kaga wannan yana da mazhaba ke. Amma muqallidi ba da mazhaba. Na'am. To ai muqallidi ba da ijtihadi ba. Wannan ko kuskure ne. Wato wannan hadisin da yake za a kama al-hakim fa ijtahada fa sawa fa lahu al-ijtihad, da kuka shi shafa. Kaga muqallidi ne shi na ijtihadi. Ba muqallidi ba shi ba ijtihadi. Muqallidi ba shi ba ijtihadi. Kuma shi tunda yake shi muqallidi na zai dauki aya kafa wajen ita. Sai dai tsaya wanda ya yarda da ilimin sai kawo masa ayar ce ma'anar ta kaza. Tunda idan ya zafe ya fasara ta zuwa Hausa, na zo na ce ba haka ma'anar ta take ba, ga yadda ma'anar take, ya zai iya kare kansa. Ba zai iya kare kansa ba. Ina ba da fahimta. Irin wannan yana nan kuma cikin Alƙur'ani da yawa. Ka ga wata aya tana nufin ma'anar ta daban, kuma wannan ma'anar da kike ji ba ita take daidai ga yadda ma'anar ta take. Wato dai kenan, ba kowa ne zai wa Alƙur'ani kalan tsaye ba wajen ɗaukar hukunce-hukunce kai tsaye cikin Alƙur'ani ko hadisi. Sannan kuma ba a haramtawa dukkan mutane cewa bai halatta ba su ɗauka daga cikin Alƙur'ani ko hadisi. Wato abin nufi shi wanda yake muqallidi, wato idan an faɗa masa aya an ba ta ma'anarsa, zai riƙe wannan ma'anar a matsayin ita ce daidai ta aiki da ita, har ya zuwa lokacin da ya shiga kishiyar wannan ma'ana, ko wani faɗa masa kishiyar ma'ana ya gamsar da shi da dalilin da ya fi na ɗazu, to sai ya riƙe wannan nabi. Ko da wancan kuskure ya yi a baya, kuskuren bai shafe shi ba, ya shafi wancan wanda ya ɗora shi a kai, shi Allah ba zai kama shi da shi ba. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. وعن أبي بكرة الله شكال يدعى ذلك يسي نازم أنزم الله صلى الله عليه وآله وسلم ينسوا لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. كذا وني يهكم في تكان متعنيه الهاليين تكنتشي. وعن أبي إمام البخاري لإمام مسلم تكروا lokacin da duk aka kawo husuma a gabanka ta mutane kuma an same ka cikin yanayin fushi, to ba ta halatta ka yanke hukunci a wannan lokaci, sai ka yi jinkiri har sai fushin ya rabu da kai. Saboda fushi ɗaya ne daga cikin ababen da ke iya sa mutum ya kasa yin istifa, wato bin diddigi zuwa yanayi gaskiya don ya tabbatar masa, sakamakon fushi ya iya zalunci. Waɗansu malamai sun rarrabe tsakanin fushi cikin al'amarin duniya ko kuma fushi cikin lamarin addini. Suka ce idan fushinka cikin lamarin addini ne, an keta wata doka ka samu kanka cikin fushi, a wannan lokaci sai aka ga hukunci akan ka, wannan babu laifi. Dan fushi cikin lamarin addini wannan ya nuna kishinka ga addini da kuma sanka da addini da kuma jin tsoron Allahnka, wanda ba za ka yi barna ba. Amma idan fushi ne kan wani abu da kai aka yi maka, aka ɓata maka rai cikin waɗansu harkokin duniya, to shi ne ba za ka yi hukunci tsakanin mutane ba a wannan yanayi har sai fushin ya kore ne gabarinka. To amma sahihin zance shi ne ba wani bambanci tsakanin fushi da kake da shi cikin abin da ya shafi addini aka yi wa ba daidai ba, ko fushi da kake da shi cikin abin da ya shafi wato kai aka yi wa ba daidai ba. Idan aka zo aka ce maka wani ya yi sata, ai za ka yi fushi. Ina fushinka ya sa dandanan ka ce Allah ce wasariku wasariku, to a yanke masa hannu. Bayan an yanke hannu kuma sai ka tsaya kana tsaye, sai ka ga abin da ya sata bai kai ne sabi ba, yanzu kuma ka kire masa hannu. Me ya sa ka yanke hannu tun baka tsaya ka yi bincike ba? Ina inda kana cikin kwanciyar hankali da ina zuwa ce maka ai ba wani ya zana ka sai ke dokar Allah a ji a jefe shi, sai ba an jefe shi ga daga ya saurayi ne bai tsaya aure ba, kaga bulala ce hukuncin su kuma ka sa an jefe. Ashe kenan ko da fushi cikin abin da ya shafi lamarin Ubangiji ne, lalle kar mutum ya yanke hukunci sai bayan ya tabbatar yana cikin daidaitaccen yanayi wanda babu fushi a cikinsa. In ba annabi ba, annabi ne wanda yake shi masu ne, fushinsa baya canja masa abin da zai iya faɗa na gaskiya. Cikin halin fushi ko halin ba fushi ba, annabi baya faɗi sai abin da yake gaskiya sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Waɗansu malamai suka ce banda fushi za a iya kiyasi a kan fushi ɗin dukkan abin da zai iya sa mutum ya kasa cika hukunci daidai, kamar tsananin yunwa. Lati bai zo zai ce in kana jin yunwa karka yanke hukunci, amma idan kana jin matsanancin yunwa masu husuma suka zo gabanka me zai faru? Kila za ka yi sauri ka kammala ba tare da ka bi diddigi sosai ba, dan kana so ka je gida ka ci abinci, sai wannan ya bayi zuwa ka yi zalunci ko ka yanke hukunci kafin ka kammala bincike na mai laifi daidai wa daidai. An gane ku? Haka tsananin kisruwa. Haka idan kana cikin gajiya, matsananciyar gajiya ko barci mai tsanani ya zo ya kama ka, kana gingidi ana faɗin ƙara a gabanka, sai za ka yi dole za ka ji wani abin wani ba za ka ji ba, ƙarshen ta sai ka gina hukunci ka abin da yake ba daidai ba. Waɗannan al'amura tsananin zai yunwa ko tsananin kisruwa ko abin nan jin barci ko gajiya duk nan bai zo a kansu ba. Amma abinda malamai suka kalla suka ce abin da yasa aka hana ka yanke hukunci kana cikin fushi dan yanayi ne da zai iya hana ka cika hukunci daidai, to haka waɗannan al'amuran ma guda huɗu duk da nasi bai zo a kansu ba, su ma yanayi ne da ɗan adam kila zai kasa iya cika hukunci daidai wa daidai. An gane ku? Wa an Ali radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza taqada ilayka rajulani fala taqdi bil awwal hatta tasma'a kalam al akhar fa sawfa tadri kayfa taqdi qala Ali فما زلت قاضيا بعد. رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان. ان كتب حديث لعلي بن ابي طالب الله تعالى الدادري يتي من صلى الله عليه واله وسلم اذا تقاضى اليك رجلان اذا متين دي suka kawo maka hukunci suka dauka ka al'amarin su zuwa gare ka dan kai musu hukunci fala taqabil al-awwal karka bayar da gaskiya ga mutumin da ya fara fadin magana. Daga faɗin maganar sa kace kai kace da gaskiya hatta ta sama kalam al-akhar har sai ka zanta ɗayan fa sai fatin da yake taqabi in ka zanta na biyu din shine zaka san yadda zaka hukunci. Ina ba ta fahimta. Mutum ne ya zo gabanka yace kaga wannan bawan Allah da yake tare da ni, ha kawai muna cikin tafiya sai ya sa hannu cikin aljihuna sai ya ɗauko kuɗi sai ya kashe ne ya bani ya ki bani kaza 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 babab ya gama bayanin sa tsaf sai kace ba cikin sa kasa aka karbe kudi da karfin tsaya aka bashi ba tare da kaji na biyan ba, haka aka barna. Amma lokacin da yace ai wannan mutumin muna cikin tafiya ya sa hannu cikin aljihuna ya dauko kudi yayi kaza yayi kaza yayi kaza kaza, yace kai haka ne ko ba haka bane, yace haka ne. To amma alaka ta da shi ɗana ne, ni uban sa ne dan na dace kudin sa kuma sai take ce af 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 ya da manzo Allah ce anta wa maluka li abika don jin zantan na farko ba tare da kaji nabi ba ka yanke hukunci, wannan ya nuna gaggawa kuma wannan na iya haifar da mutum cikin barna. Irin da ɗaya daga cikin abin da ɗaya daga cikin annabawa yake nan, Allah maɗaukakin sarki ya dakatar da shi, shine annabi Dawud alaihi salam. Allah ya kawo kisar cikin suratul Dawud, hal ataka naba'ul khasmi iz tasawwara al-mihrab iz dakhalu ala Dawud fafaza'a minhu qalu la takhaf خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تفسق واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. التي في لبارن ودنسا ابوكان حسوما يا زورن كاشين الخصم لفظ الخصم انا امفاني دي ده ابوكان حسوما دا كو تارن ابوكان حسوما. هل اتاك نبأ الخصم labarin abokan husuma yazo gare ka in tasawwarul mihrab lokacin da suka ketaro katanga suka shigo masallaci suka samu annabi Dawud izakalu ala Dawud yayin da suka shigo wurin annabi Dawud fafazi aminhum yana ganin su sai tsorata da sai shigo ta kofa ai ba zai tsorata ba kana gida kawai kaga mutum ya shigo ta katanga ai dole ka tsorata. Qalu la takhaf suka ce karka damu karka ji tsoro khasmani masu rigima ne guda biyu baga baduna ala ba'd dayan mu ya zalunci daya sakin ya zalunci sashi fahkum bainana bilhaqqi ya hukunta tsakanin mu da gaskiya wala tusfit karka zalunci wa hadina ila sawa'i sirat shine yadda mu zuwa ga tsakiyar hanya yace inna hadha akhi lahu 99 na'ja wa li na'jatun wahida wannan dan uwan nawa daga gani yana da tukiya 1 har 99 ni ina da guda daya fa qala sai yace da ni akfin liha karamin wannan tsaye taka in cika na su zama ɗari ɗaya kam ina amfaninta yini 99 gara ka bani in cika lissafi na ya zama daidai lamba ta haɗu wa'azzani fil khitab kuma ya matsanta mun wajen neman sai na ba shi ita ni kuma laki su kuma ya matsanta sai na ba shi ana zuwa daidai nan gurin ba na farko ya zama magana ba kafin na biyu magana kawai sai annabi da rufe kan da kanza na maka ya zalunce ka bi su'ali na ajatika ila ni'adi dan da zai ce ka dauki akwai ka bashi ya hada da tashi ko ka dauki kinkir ka bashi ya hada da nashi wa inna katiran min al-khulata la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma hum zantan da yake nan hukuncin da yake kenan ya zalunce ka da yake ka bashi kinkir ka hada ya hada da tashi da yawa daga cikin abokanan hulɗa da juna saki na zalunta saki sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari su ma yan kadan daga cikin su wanda ba sa zalunta juna. To bayan an zo nan gulun fa sai ya farga cewa a'a ai bai daidai ba ya kamata ya zina biyu ya tabbatar da hukuncin da ya yi kuskure inda Allah ke wa zanna Dawudu annama fatannahu zanna anan bi ma'ana aykana annabi Dawud sai sami yakinin lalle mun jarrabe shi ne kuma lalle bai ci ita wannan jarabawar ba fastaghfara rabbahu sai ne magafaran ubangijinsa wa kharra raki'an ya fadi yana mai sujuda wa anab ya koma zuwa ga ubangiji فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب sai muka yafe masa wannan abin da yi nan ne dama shi auren mai yana da kusanci kuma yana da kikkiawan makoma sai ka ce ya Dawudu illa ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab man sa gadan ka zama hukunci ya kamata kai hukunci da gaskiya kar ka san zuciyar mutane wani ya zama san zuciyarsa ya fada zance kai shi kenan daga gobansa ba haka kamata kai ba. Ina jin kun fahimci kisar madmuninta dalili dai shi ne ya ji na farko bai ji na daidai yanke hukunci Allah ya zargi Allah yakan kawo haka ga annaba dan ya zanto darasi ga wanda ya zo baya wannan shi ne tafsirin ayar a fili ba tare da kashi ga cikin waɗansu kisoshi ba wanda aka kawo su na Isra'iliyar da suke cin mutuncin annaba aka ce wannan mutumin wai guda ɗaya daga wai annabi Dawud yana da mata 99 kuma ga wani yana da wani babban kwamandan sanaki yana da kyakkyawar mace guda ɗaya. Wai wata rana ya hau kan bayanansa sai leƙo gidan mutumin sai ya ga gashin wannan matar har baya sai ya yi sha'awarta ya rasa yadda zai yi aure ta sai ya ɗauki wannan gwamnan yakin sai ya tura shi yaƙi domin idan an je an kashe shi a can ya mutu sai shi ya aure ta. To wai tunda haka ne ya yi sai Allah ya turo mala'iku a siffar masu tumaki 99 da mutum ya guda ɗaya su yi wannan wai da aka yi wannan sai ya gane to a ce a fakaita abin da ake ce masa kai ne mace 101 ya za ka yi ƙoƙarin ka kwace ta ɗaya daga cikin sojojinka. Ina ba da gun fahimta wannan Isra'iliyar da ya ci mutuncin annabawa ne amma za a ga wurin tafsiri da ɗansu malamai suna koro su kawo wannan kistocin wanda ba su da asali ba Qur'ani ko hadisin da yake gaskata ko ƙarya ne kawai aka dantse mutuncin annabawa. Yanzu ko wani daga cikin gama garin mutane ba annabi ba aka ce yayi haka ya kyauta ballantar annabawa ba abin da yake zahirin Qur'ani ya nuna. Yanzu da aka dawo ayoyin baka fassara a zahirin baka fahimci kasar ba kasar da kake fili ya ji mutum da ya kafin ya gina biyu ya yanke hukunci yana cewa kawai inna hadha akhi lahu 99 na'ja wa li na'jatin wahida fa qala aktilniha wa ajlni fil kitab nan ta cika fili da yake laqad zalamaka bi su'ali na'jatika lam ya'di wannan shine abin da yayi ba daidai ba sai yasa daga baya sai Allah ya ce ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan fil ard fa kum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa kaza yutim al haqqu bi sama'i kila tarafayn sai in ka ji duka bangalori guda biyu sannan kai hukunci da gaskiya ba idan ka ji bangare daya kadai ba. قال علي بن علي بن ابي طالب يتي فما زلت بعد قدر ده ما قال لك فلا تقدر الاول حتى تسمع كلام الاخر كرك بيو دين غسكيا دين ياي magana da farko har sai kaji dayan fasofa tadri kai fataqadi sannan ne zaka san yadda zaka hukunci. قال علي بن علي يتي فما زلت قاضيا بعد ban guje da ina mai yin hukunci da hakan بعد daga baya wato bayan na gani hadisi ma'ana duk lokacin da hukunci ya zo min sai naji wannan sannan insan mai zan gina. رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه امام الترمذي في حديث ابن حسن وقواه ابن المديني ايه ده cikin malaman imam al-bukhari yace hadisi ne wanda yake qawi wa sahaha ibn hibban ya inganta shi hadisi ne sahihi walahu shahidun inda al-hakim min hadith ibn abbas yana da hadisin da yake masa shaida riwayar hakim da riwayar abdullah dan abbas Allah ya kada da gare shi. Abinda mai tambaya yake cewa yanzu a shari'a ta zamani akan samu ka kai ƙarar mutum kotu shi wanda ake ƙara sai kira sai fulo lauyoyinsa za su yi ta zuwa a madadinsa har ko shekara za a ana wannan shari'a su ne za su zo shi kotu ɗaya ba zai zo kotu ba har alƙali ya yanke hukunci ya hukuntun wannan ya halatta yin wakilci a cikin shari'a don wakilci da wannan shari'a ta yadda akwai wakala in cikin abin da ya shafi dukiya ne ko wani abu ya halatta akwai wakala ina ba da fahimta cikin duk abin da ke dubu su tabbata ba ana ta kokarin a gano gaskiya to a nan gurin waye ya fi iya bayyana zance wurin alkali galibi shi ke samun hukunci ko da kokari yake to sai dai ƙaryarsa da ya yi a nan gurin wanda shi alkali a zahiri ya kalla yadda kamar shi ne mai gaskiya ya ba ta gaskiya ba ta halatta masa abin da aka ba shi idan an je kiyama za a sake samun hukunci. Alkali da ya laifi ba in ya yi iyakacin kokarin sa wajen kirga dan gaskiya wannan ya iya daɗin baki ya yi magana wancan kuma gashi da gaskiya ba ya da magana aka ɗauki haƙƙi aka ba ga wanda ya iya daɗin baki a ranar tashin kiyama za a sake samun hukunci alkali kan ya tsira har gaban Allah laifin alkali ya yi yana cikin sani ya yi bisan zuciyarsa an gane ko. To akwai waɗanda su ana musu tarjimi ko yaya yanzu komai gaskiya sai dan kace ne da magana sai bai ya daburce to dangane da wannan shi yasa aka ce ya halatta yin wakilci ka samu wani wakilinka da sunan lawyer ne ba da sunan lawyer bane ka tsara masa zancen ga yadda aka yi amma ni ba zan iya bayani ba gaban kotu sai to kike ne zan wakilce ka ana zuwa gaban alkali ya nake cikin ga wannan cewa shi ba zai iya magana ne zan yi magana a madadinsa shari'a ta da wannan an gane ku ba haka aikin lauya ba ko ina ne ya zama haramun ba ko inda yake zama haramun kalala lauya kafin ya kare mutum dama ya san makarfi ne aka yi jin da lauya a ba shi kudin lauyancin sa ya je ya ta turanci a kotu don ya kare mutumin da ya san ƙarya yake wannan ko shakka babu idan ya fiya tun ta balbal kuma zai je kiyama ya bayani amma lauya ya san wannan mutum mai gaskiya ne amma ba zai iya yin bayani ba ya san wannan mutum mai gaskiya ne amma suna da zai iya kare kansa ba saboda shi mutumin kawai ne suna rigima da wani dan binne mai iya surutu shi bai karatu ba suna rigima da wani dan boko da mai iya surutu shi da gidaje ne yana rigima da wani wayayi to sai lauya ya tsaya ya ji kadin wannan wanda yake ake ganin ba gidaje din ne zai kare shi ko ya halaka ina ba ta fahimta wajen karewa ko yace zai kyauta ko yace zai karbo na abu duk wanda ya ga dama ya halaka in yace a bashi kudi kyauta ya halaka ya bashi kudi kyauta ya halaka in yace zai je sabilin Allah ya halaka a ko mutane da dama yanzu idan da za a kyale su da kansu za su je kotu ba za su iya karbawa kansu abin nan ba gaskiya da fuske da ita ba kafin yi zanen da waɗansu 'yan kwanaki wata gawar Allah ta buga mun maya daga wani gari a yadda state wato mijinta ya rasu ba ya da uwa ba ya da uba sai ita matarsa da kuma ƴaƴansu guda biyar, uku maza biyu mata, ko biyar ko huɗu na manta da ƴaƴa ne da su, ta kuɗe maza da mata. Kaga ba da uwa ba da uba, kaga yanzu a nan gurin ba mai cin gadansa a duk duniya sai wannan matar da wannan ƴaƴan, yayyansa ba za su ci gadansa ba. Don saboda mutum da yana da ƴaƴa kuma cikin ƴaƴan akwai maza, da haka yayyansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ba za su ci gadansa ba. Sawa'un maza ne, sawa'un mata ne, uwa ɗaya uba ɗaya ne, uba ɗaya ne, uwa ɗaya ne, ba su ba gado su yayye mamaki. Saboda ne ƴaƴa ɗin nan sun kare su. Wa taskutul ikhwatu bil banina wa bil abil adna kamarunina. Babu yanda za a yi ƴan uwa su ci gado matuƙar mamaci yana da ƴaƴa cikinsu kuma da maza. To amma kawai yanzu sai ƴan uwan suka zo suke ta sayar da kadarorin wannan mamacin, su sayar da waccan gona, su sayar da waccan gida, su sayar da waccan mota, kuma suna son su kwace ƴaƴan daga hannun uwar da ƙarfin tsaya don su cinye dukiya. Na ce ke ba ki da ƴan uwa maza, sai tana da su, amma dai yanzu ba su yi karatu ba, ko na zamani ko na addini, ba za su iya kare ta ba. Ke ki yi karatu, ita ta yi karatu, amma na sakandare kaɗai kai ita ma ba ta ci gaba da karatu sakandare ba. Saboda kuma sai karatun addini su sa da nan, ne mata shirya a shirance sai su samu wani laya mai jin tsoron Allah, zai ba za a kwata mata duke ta yanzu wannan in ba laya ba ya zata haka, za su cinye dukiyar ta kuma da karshe su kore ta kuma su kwace yaya, kuma su ba za su tarbiyyar yayan ba. Kaga wannan zalunci irin sai nan yana faruwa. To kaga a nan gurin aikin laya zai tasiri, a nan sai su samu wakala. Shi yasa ba dukkan bangaren aikin laya ne yake da haram ba, akwai wanda tabbas haram ne, akwai kuma bangaren da yake halal ne. Ya rige da lauyoyin da suke da kishin addini su bincika su ga ina ne aikin su yake halal, ina ne inda yake haram, inda yake halal su tsaya a kanta, inda yake haram su kauce mata. Ina ba ta amfani ta. Ai ba sun ne sai ga kotu ba, ba sai ɗi bane sai ga ba, akwai wakala ba. Idan alƙali na son bin mana jijjigi ya nemo shi. Idan alƙali ya yi da wakala ba tare da wannan ya zo shi kenan. Wa an ummi Salamata radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بعجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع به فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وانا أريد أن أقول لأمي سلمة الله سكار الدار لك من قال صلى الله عليه وسلم يأتي إنكم تختصمون إلي كو كيه سوما زوا دليني kuna rigima har ku kawo ƙara zuwa wajena. Fala Allah ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd, liya wani taki daga cikin ku yaji iya gamsarwa ta bayyana hujjarsa sama da dan uwansa, ba wai yafi gaskiya ba, yafi iya bayar da hujja. Alhana bi ma'ana ablagha wa afsaha bi hujjatihi, bi ma'ana afsah fi bayan alhujja wa ablagha fi bayan alhujja, lakin laysa huwa sahibul haqq, ba wai gaskiya gare shi ba, a'a yafi iya galangatan magana da karya magana da zance da bayani da kablu da ba'adi duk shi shi ne zance. Yace fa aqdi lahu ala lahu ma asma'u min, sai ya dauki haƙƙin dan uwansa in baki gurgudan abin da naji a wurin sa, dan nace yi bayani, yi bayani tun tun da kai bayani, kai bayani mai gaskiya, kai kuma ne yi bayani, yana magana yana kan da wakan baya, magana gaba tana warware ta baya, kuma shi ne mai gaskiya amma ba da bayani, madalla ku bai san gabu ba, inda ya san gabu sai take ƙarya take dadin baki riki, amma bai san gabu ba, gurgudan abin da ya bayyana gare shi akai shi ne gina hukunci. An gane ko? Fa aqdi lahu, sai in ba shi hukunci ya zanto kesu shi ya cinye shi, ala nahu ma asma'u minhu, gurgurda abin da yaji daga wurin sa. Sai manzo Allah ya ce fa man qata'tu lahu min haqqi akhihi shay'a, duk wanda nayin ko haƙƙin dan uwansa na baki ko yaya yake, fa inna ma aqta'u lahu qita'atan min an-nar, ya tabbatar yanki ne na wuta na baki, ya rage mai shigo ya kare shi. Ni dai na gina hukunci a zahiri ba yadda na iya, amma in ya san ƙarya yayi na baki wannan hukuncin, to bashin da nayi baya halatta masa wannan haramun, dan haramun yake. Kun gane ko? Wato kun ga kullun shari'a ana ginawa ne akan me? Abin da yake zahiri. Abin da yake ba ni a wajen Allah yake. Amma kai alƙali abin da zaka diddige ka duk zahirin abu, ka tabbatar cewa bisa ga zahiri kai dukkan abin da ya kamata kai kafin ka yanke hukunci. To ko da an samu kure a ciki, shi wancan da aka dauki haƙin dan uwansa aka bashi in yace ya ci haram, kar ya dauka kawai dan kotu ta bashi abin ya canji daga halal ya zama, ya canji daga haram ya zama halal daga yau, kawai dan kotu ta bashi har yanzu ne ci haram. Tunda shi ya sani tsakanin shi da Allah ƙarya ce, ƙarya ce ba haƙƙinsa ba ne. Muttafaqun alayhi. Wa an Jabir qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لبائتهم رواه ابن حبان وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه وانا حديث عن كيف تقدس الله شكال الداغري يمكن هذا من قال لنا كيف تقدس أمة كيف يزاد لك في الأمة لا يؤخذ من شديدهم لبائتهم ba a karban haƙƙin mai raunin su daga wajen mai ƙarfin su idan mai ƙarfi ya danne haƙƙin mai rauni hukuma ba ta iya karɓo haƙƙin nan daga mai ƙarfin ta ba mai rauni in al'umma ta zama haka ya za a tsarkake ta ba za a yi tsarkaka kun bai ji abin da hadisin ke nufi ma'ana cikin hadisin akwai lazimarwa akwai firgitarwa ga dukkan al'ummar da masu ƙarfi ko ƙarfin tuwo ko ƙarfin mulki ko ƙarfin kuɗi suke amfani da wannan ƙarfin nasu su cinye kuɗin wane ya yi musu leburanci su kwace gonar wane su kwace plot ɗin wane kuma shike nan ba za a kwato daga wajen masu ƙarfin a baiwa mai raunin ba in al'umma tana haka ba zai yadda Allah ya tsarkake wannan al'ummar abinda hadisi yake nufi kenan kaga halin da muke ciki kenan yau mutane na za a kwacewa gona mutane na za a kwacewa plotai mutane na za a yi musu aiki su cinye kuɗin su kibiya a yi musu leburanci su kibiya a yi musu kwadago su kibiya komai a yi musu ciki mutane nawa ne a wani lafazin da wannan hadisin abinda yake kaifa yuqaddisu Allahu ummatan la ya'khudhu da'ifuha haqqahu min qawmiha wa huwa ghayru muta'atin kaya Allah zai tsarkake al'umma wanda mai raunin cikin ta baya iya karbo haƙƙin sa daga wajen mai ƙarfi ba tare da yayi wato ainihin tata ba tare da yayi ina ba cikin magana fa na duk al'umma take irin wannan Allah ba zai tsarkake ta ba kenan al'umma ce take cikin hadari an gane ku domin so ake yi dukkan mutumin da yake mai ƙarfi ko mun ƙarfinsa hukuma ta fi ƙarfinsa kamar yadda ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidun bayan an yi mata mubaya yake cewa al-qawiyyu indakum da'if hatta akhudh minhu al-haqq والضعيف عندي والقوي منكم والقوي منكم ضعيف عندي حتى اخذ منه الحق يجي تا مي كارفين تيكنكو ني اوجنا شي ني مي روني دا wannan idan muke kallon shi dai in samu karbo haƙin mutane a wurin sa mai raunin tikinku ni aurina shi ne mai karfi da wannan idan muke kallon shi dai in kwato mata haƙin zuwa cikin bashi haka ake fanni mulki ya zama mala'un gari masu kuɗi masu mulki masu wane ne karfe mata farjini inda sun zama azzalumai talakawan gari karye raina su inda sun zanto masu takawa masu jin tsoron Allah lokacin da azzalumin mai mukami ya shigo wajensa azzalumin mai kuɗi ya shigo wajensa kada da ya koji zai ya zo bayan san ganin shi yayi banza da shi yayi da ganin shi ba amma da an ce ga wani talaka wani manomi wani makiyaye da ƙauyen kaza sai ina yake ku shigo da shi inji wadin ne muka hakke shi ai takin da aka tura mana yalla bai je gare mu ba an yi kasafin shi a sakantariyar local government an rarraba mu samu komai ba nan take tura yan mobile police da wadanda suka kasafin takin ko ba haka ba idan haka sai a zauna lafiya wani hadisi yana daga hadisin da yake masa shaida cikin hadisin Buraida a wurin bazar wani hadisin kuma irinsa a cikin sunan na Ibn Majah riwayar Abu Sa'id al-Khudri wa an Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة وأن حديثي أنك لبودك أمنا عائشة الله سكالي الدعاء دريتا حكي من ذلك ناجي من ذلك الله ينتوى يدعى بالقاضي العادل ذا زود على القاضي من آدل في يوم القيامة على ننتاسي القيامة فيلقى من شدة العذاب من شدة الحساب سي game da hisabi mai tsanani abin da ake nufi hisabi mai tsanani yawan tambaya da bin diddigi to wuri kaza fa me yasa kai kaza wuri kaza fa me yasa kai kaza da shi ba adalci yayi amma dadewar da aka yi ana wannan tambayoyin a wannan lokaci abin da zai game da shi mai tsananin bin diddigi ma ya tamanna irin abin da zai rinka gori annahu lam yaqdi bayna sunayni fi amrihi ina ma bai taɓa yin hukunci tsakanin mutane biyu ba a rayuwarsa gaba daya to ina ga alƙalin da shi ko bai ma yi adalcin ba gaba ɗaya da akwai matsala ke a rawa hudu hibbanu a karjar da ya hatu Ibn Hibban ya rawaito wannan hadisi, Imam al-Bayhaqi Imam al-Bayhaqi ma ya fito ya rawaito shi wa lafzuhu fi tamra, a ruwayar Imam al-Bayhaqi wato a madadin lam yaqdi bayna sunani fi amrihi, ay lam yaqdi bayna sunani fi tamra, zai daga gurin ina ma bai yi hukunci tsakanin mutane ba ko da a cikin lamarin kwayar dabino ne guda daya. Wannan sanar abin da ya fi wannan yawa. To wannan tafiya da dama daga cikin malamansa suka fi kaucewa alƙalanci, irin su Imam Shafi, irin su wani ne da annabi sallallahu alaihi wasallam suke karɓa su gudu masu bargari, waɗansu ma su kiya saboda fitinar da ke ciki. وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لن يفلح قوم ولو امرهم امراه, رواه البخاري. عن كربو حديث من ابي بكر رضي الله عنه قال دغريس من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو امرهم امراه, باين ده زي متانه سو ربوتا ان سو شغبتان ده الامرن سو غمتي دون متانن ده سكا كاي ده الله سبحانه وتعالى ميا كان دوك متانن ده suka shugabantar da mace ga al'amarinsu ba za su rabota ba. Ibn Hajar ya kawo wannan a wannan babi don ya kafa hujja da shi kan mazhabinsa, domin a mazhabinsa na Shafi'iyya ba su halatta mace ta yi alƙalanci, ba haka wallau minat tawliya ne alwilaya. Manzon Allah ya nuna mutane ba za su rabota ba in sun shugabantar da mace, sun jiƙinta mata wani lamari. سواء كان الولاية العظمى أو ولاية الصغرى, ولاية عظمى كمرة مسيسي في جبل كسا, ولاية صغرى كلمان في جبل كمرة مسيسي جمنا أجهتا مسيسي القالية أفوف دو أن إندي متاليسي في جبل كتا متاليسي في جبل كتا حكما ذي الله يفضل أكما حديثي نيوان لكي مون بخاري روسو وأن مذهب إلي بن حجر باي مذهب أنسى بني فكري مذهب من جمهور ما لميني على إمة الثلاثة جبادة إمام مالك بن عرب إمام الشافعي da Imam Ahmad bin Hanbal duk sun tafi kan zahirin wannan hadisi cewa ba shi halatta mace ta yi shugabanci kowane iri hatta alƙalanci a kotu. Abu Hanifa ne ke cewa a iya ba ta alƙalanci amma kar a kai mata abin da ya shafi haddi, duk abin da ba haddi ba a je ta raba rigima ta yawa ne don yana ganin kamar sulhu ne wannan, amma wajen a yanke hannun ɓarawo a yi bulala ga mazinaci a yi bulala ga mai kasafi sai wannan hudud ba za ta yi ba. An gane ku? To kowannan ba da hujja a kai in dai shugabanci ne za a bata, in tana gida aka yi rigima aka je wurinta aka ce ta yi sulhu, ai wannan ba hukunci ba ne na kotu. Sulhu ne ta yi tsakanin mutane, ya halatta ta yi fatawa, ya halatta ta karanta, ya halatta ta yi sulhu tsakanin mutane in suna sulhu wanda ba sa bukatar su je gaban alkali, amma in hukunci za ya kotu ba shi halatta mace ta yi. Haka kuma kowane irin nau'i ne shugabanci ba shi halatta mace ta yi saboda zahirin wannan hadisi. Manzon Allah ya faɗa wannan magana ne daidai lokacin da aka ce masa mutanen Farisa lokacin da Kisra ya rasu sun nada yasta ta zanto ita ce shugaba, da manzo Allah ya ce babu yadda za a islabauta. Waɗansu suna tawilin hadisin su ce to wai wannan hadisin ya shafi mutanen Farisa din ne kadai, amma abin da za su lura lan yufliha qaumun din nan na kira ne ya shafi kowane irin mutane, ko mutanen Farisa ko mutanen Larabawa ko Hausawa ko Yarbawa ko Inyamurai ko Farare ko Bakake ko wankan tarwada ko nada ko na yanzu, qaumun ya shafi kowa da shi inda na kira shi. لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه, كما ita imra'a tan ita ma ta tafi ko wace irin mace aka shugabantar da mai ilimi da jahila da balarabiya da wanda ba balarabiya ba da mai shekaru da wanda ba mai shekaru ba da tsaka, ko wace ce ita? Ina ba ta fahimta dan ban Dawud eh wannan wadin da muke yi eh eh wannan wadin da muke yi ba yanda za a yi kowane irin mutane su rabota matukar sosai gabatar da kowace ce mace a matsayin shugaba. Abin da Allah ya faɗa miki kuma rawar Bukhari, Bukhari ya rawaito. Sai mu duba nan cikin littafin Bulugh Al-Maram shi ne hadisi na 1423. Bulugh Al-Maram kuma hadda turan shi a kofi zai su duba shi kuma yanzu Allah ya ce game da wannan. Haka wannan ganganci ne kwarai da gaske, yau Allah galaki ne ba. Yau Allah galaki ne. Wato abin da sai mata za su lura da shi, shari'ar musulunci Allah ne yake kafin mun yi ta'ayyi ba a yi mun da ra'ayi ba ba dan adam bane ba lokacin da malamai suka karanta wannan hadisi kafin da hausun malamai suke kagan su sun hana mata aiki su yi kamar sun yi kaza to kuma sai a ga yin da wannan hadisi ubangi ne kuma shine ya halitta ne mai baba da mata din kuma shi ke gudanar da sai a yi ko a gari ala yahu khalqu wal amr ku sauna ba ku ji halitta ta shi ko mai halitta za ta yi umarni a hannun shi ba da kar ma mutum ya tsaya na wata wata to dan ne za'a kira dan ne za'a kira Allah da yake idan kana so ka ce dan ne mama kana nurwa da Allah mutum ne kuma da kar bin sa yana jiranta ka ga mutum ke cikin dole ne kuma da take cikin inna rabbaka madan fa zai ji mana annaba ta dan ne ka ga cikin gari da kabari da ta ansar dan ne ka ga da basu ranan kafin kiyama ranan da babu kowa sai kai da aikin ka wa kullu insani anzal lahu ta'irahu fi sawlatihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منصورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يدعو فرعون من ملك كتابا بانسى كون فيه باذن كتير بني وكل الله يجوز كما تبني وعيد صديق ما في كتاب الدنيا في دنيا بس ولا بد ان يفهم الدنيا في دنيا بس يكفي كافر في حديث الله كافر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما في كتاب الدنيا ko kuma ta su kalli ballalar rauni da Allah ya halitta shi da gida da ballalar rauni ba kamar da bude shi ba da haka bayan jiyar nana Maryam matar Imran kenan lokacin da suke juna biyu ta yi bakantan cewa abinda ta haifa za ta sashi wajen tona hidimar masallaci a lokacin fari suke cewa namiji za ta fita amma lokacin da ta haihu sai ta fita a hukunci فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى فكيف بعد أذن لا أبن جدي بعد أذن تلقي أذن بنا أفعل ذو ما هدون وصل لكي يعني كما جاءت رأي أذن تفتك والله أعلم بما وضعت إذا كنت تتو وليس الذكر كان أنثى لما جدا مثلا أنثى كما وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وزريتها من الشيطان الرجيم kada amal mahallu ta da nake so in kawo walaita zakaruka al-unsa namiji ba dai dai da haka magana cewa duk abin da dan namiji yake mace ma za ta iya kariya kariya ne wannan abin da duk dan namiji zai iya mace ma za ta iya kariya ne ina ba dan mun da duk fara da rauni majinin al'ada bi yasa dan namiji dai ne wanda ke wannan rauni ne da yake da kyayar ya fata laulayi ya fata lafiyar jiki ya fata ciwon ciki ya fata murɗawar ciki ya fata ciwon mara ya fata duk wata fata ta same ta lokacin da yin al'ada ne ga rauni da ɗaukar ciki ta nan da baya ɗaukar ciki mace ce da ɗaukar ɗaukar ciki ta rinka ƙwarnafi ta rinka amai da laulayi da yawan kwanciya da yawan barci da tashi hankali iri-iri sannan ita ce take naƙuda ɗalibi da baya naƙuda sannan ita ce take haihuwa ɗalibi da baya haihuwa sannan a cikin tawaro ke yadda bar abin da zai sa har tsawon shekara biyu ko abin da zai kafa shekara biyu ɗalibi da duk wannan ba abin da yake fi shi da wani waɗannan dukkan su ɓangarori ne na rauni da suke fitar da mace daga yanayin da take ciki na daidaitaccen yanayi zuwa ga wani baƙon yanayi wanda zai gadar masa da rauni da rashin kuzari da damuwa ba ta shiga wanki da ya dace da ita ba saboda waɗannan ɓangarori sannan kaifin tunaninta da kaifin hankalinta da kuma ɗana miji ba ɗana miji duk abin da ya zo masa na farin ciki ko na baƙin ciki yakan yi shawara da hankalinka ne kafin ya ɗauki mataki ya mace duk abin da ya zo masa na farin ciki ko na baƙin ciki takan yi shawara da zuciyarka ne zuciya ta Allah ce innan nasara amaratun da su shi yasa shi da dama wasu za ta ɗauki mataki daga ba sai na dama namiji zai tauna zai tauna zai tauna kafin ya rufe mataki shi yasa aka bayar da suke a hannun shi ba bayar da suke a hannun ta ba inda an bayar da suke a hannun mata ba duka mun da rawa ne na ko azu da ita ce za ta yi ta fice ta idan ka rubuta mata fiki sai ka tabbata da gurin da aka ba dan hannu bane ba dan ne za ka mataki da kai uku ko ka ba ka rubuta ka ce ka take ta fice uku kuma ka ba ta fitar ta gani sai ta fice da kuka kuma dai kullum malami yana fita wa yana gama a gyara a yanka da gona a gyara ko a yi sarka da dangulan man shanu a gyara a kuma ta fice
ya za a ja shi idan kika fada sai ba da kanta duk ne kawo wannan wannan bangare ne na rauni da Allah ya halice ta kai bangare ne na rauni da wanda yake da wannan bangare na rauni ba za a daura masa nauyin shugabanci ba sai kai kana bukatar akula da kuma dan haka masa a tsarin musulunci take da kasin kulawar da namiji tun daga lokacin da sun yi har ta ban duniya ta je duniya tana matsayi ga idan zai kula da ita ko wanda yake a madadin uba idan uba ba ya gani an aurar da ita wulayar ta da shugabancin ta ya koma karkashin miji kuma yana rijala a lokacin madaraja a rijala kan hormone a lalata ta fito sai ta sake koma wajen wanda ya aurar da ita kafin miji uba ne ko wakilin uba ta girma ta manyanta sai ta koma karkashin kulawar ƴaƴanta har ta koma karkashin kulawar jikokinta har ta bar duniya da karkashin kulawar ɗan namiji ko ake a lura da ita ko ta fiya ake yi idan ana sauri da yawa sai manzon Allah ya kalli wanda yake zabo daga yake ce kai ya an ji fito mahalan bil kawari ya ji an ji fito yana lola waka rakuma suna jin dadin waka da yake suna zanno sai manzon Allah ya daka masa bawa yake ba a hankali yana da dauke da kayan karal ya kuma mata ke muna dauke da tabani ka tabani da yake da bani ya ji mata ke ne saboda haka ko haka ake fiya ta hankali haka manzon Allah ya koyar da al'umma to duk wannan koyarwa da musulunci ba mu sani dalilin kyale ta gefe guda kawai saboda mu kira yau mutum duniya kawai wadansu alamati ya alade sun zo duk su ne kuma za su yi mana kinta ba manzon Allah ba wanda Allah ya tabbata za a fi rukunin min anfusikum azizun alayhi ba alaikum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim sai kyale koyarwa su da golanta su da kawara sa su kawara wadansu kuma dan da ita mace idan take yi dole sai an yi kasafi a dawo za su hada duk wanda take cewa wai za a daidai wa daidai da maza idan ta kuma take idan wata mace ta ce an zalunce ki kuma ina ka zalunce ki kun ba ta ce miki a sayar da ke a cikin da ke a miki tafadi ai ai duk wadannan Allah ya tsara akan dawo miji sai Allah ya yi mata amma kina ne ki yi ko miji ko idan ko yake ne ba ko yake ne miji ko ma wai ki yi amma da ke koma rawan har nan tura fa wannan duk ke zaki ya kai ki ki zaki fita da abin da miji yake ki nan biya ho ya nan gona kina gona ya don kuma kina kuma ya zama darakta kina ma darakta ya yi fakkare ki fakkare ya da kuma himma fakkare a baya da kuma fara a baya ke ma ki dauka ya fuka trailer ke ma ki dauka ya da kuma gafiri ya ta fita ke ma ki dauka gafiri ki fita wani shi ne gafin da fara duniya ki fita duk abin da namiji yake ma ki kuma sun san ƙarya ne tunda har yanzu mutum ke sai aka taka sabo a duniya duk da kayan da jirgin zaman kwanko da ya a duniya mace ko ta zama hawa ta hawa kwanko da maza ko da zasu dubuwa kaga ba kana san ƙarya ne daban da mutum ke fuska halitta ba dai da ai ne dai ado ga dan namiji mai karfi ado ga ya mace ta zama raguwa ado ga dan namiji mai babban murya ado ga ya mace ta yi tirewar murya tunda kuma kana san lalace ba dan dai babban murya dole ya kai kenan idan mutum ya karfi kuma ya kai kenan idan mutum ya tumin murƙin nan gidan dan ka ta gani yin murƙin ne ya kai kenan dan namiji ko dan yin murƙin nan gidan ka da masa ba ba shine a dodon ba dan mutum ya yi jihadi ko ka jihadin ma da aika take hal aran ne zai jihadin manzo Allah ta alai yin jihadin laki ta nabi al-hajj wal umra ko jihadin ko hajji da umra الجهاد الذي يكون يقاتلهم يأجلهم الله بأيديكم ويكفهم وينصركم عليهم ويكفي سبيل قوم المؤمنين ويجزل غيظ قلوبهم ويتوب الله على موسى جهاد ماذا ذكر قاتلهم كياسوسي يعذبهم الله بأيديكم الله ناسم يا كافري عذابا أما دهلوكم هل منكم يا مكامة العذاب الرذائم يكون جهاد الجزيرة في عيش النجر عمر أكيد ما سيدة مهارمي إذا كان يرى مهارمي هارمي Allah gara da mu Allah sai shi da kada ka daga hannu malam nan sai ka gane ka magana cewa muryar mata al'aura ce wannan kuskure ne Allah bai ci haka ba Allah bai ci haka ba Allah bai hana mace ta yi magana ba abin da ya hana mace wato al-khudu' fi qawli al-khudu' bil qawli wato fassarta murya da gangan da jan haka dake aka haramta mata amma magana fassarta fi billahi da haramta mata ba Allah ta fa la takhda'na bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi marad bai hana sai wannan sai ce ne ya qulna qawlan ma'rufa ku faɗi fardi wanda yake wani ne kalla bai hana shi magana ba bai hana sal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar bai da ba za su ce mata suna yi wal mu'minuna alladhina tabaqahu awdu wa ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa nahyuna anil munkar bai hana shi wannan ba a lokacin Umar bin Khattab har hijaba ta mata an yi duk ina tarihi ya wuce an gaishe amma mace take za ta fara maza ta mutuwa ji shi ne ba za ta yi ba ko shi ba dukkan malamai ne suka ta yawa ba dan ummuna Aisha idan ka duba ka'ima na dalibanta maza sun fi mata yawa cikin manyan jami'ai da suka karanta da suka karatu a wurin Aisha ba suna da yawa suka hu suwa ne ne wanda idan zai kawo hadisin Aisha sai ce haddathani as-siddiqatu bint as-siddiq habibatu habibillah haka yake faɗa kullum in zai kawo hadisin da yake daga wajen Aisha sai ce wanda ta bani wannan hadisi ita ce siddiqa irin siddiq ummu da Aisha Allah ne ku wannan babin karantarwa babin sai yana da fadi babin wazantarwa yana da fadi babin riwaya babin sai yana da fadi ba wanda yake banda mata a cikin babin riwaya duk malaman hadisi sun yarda yadda namiji ke yin riwaya mata ma suna yin riwaya shi sa hadisan Aisha da na Ummu Salma suke tafiya kafada da hadisan Abdullah da Umar kuma idan ka duba sunan hadisin sai ga an kawo sunan mala da guda goma guda bakwai guda takwas ita ce daya mace da sauran wannan ya ji aurin ta wannan ya ji aurin wannan wannan ya ji aurin wannan har kawo gare mu inda ma ta ba ta magana da ya ta ta gare gare su ina fata an fahimta wannan daban al'amura ne shugabanci daban dan karantarwa daban da shugabanci wa an abi maryam al-azdi radiyallahu anhu ko al-azdi رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله شيئا من امور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته اخرجه ابو داود والترمذي وانا ديجي انكر قد ابو مريم الازدي الله سكار الدعاء بريك يكي ماذا الله يكي من الله شيئا من امور المسلمين دو وند الله يكي غبان تدكي وانا ابو نال امر المسلمين قمنا لي كمسنا لي منسنا لي tamin sakrafai ne wane ne shugabancin wani abu yake shari'an wani abu duk wanda Allah yake gabatar da shi wani shugabanci na al'amarin musulmai fahtajaba an hajatihim sai ya doya baya biya musu bukata ko ka so ganin shi ba za ka ganin shi ba ya fakiruhum ya doya baya biya hajjar talakawan su ihtajaba Allah duna hajatihim jina Allah zai sa hijabi tsakanin ka da bukatarka in ka ta sa hijabi tsakanin ka da talakawa ka sa hijabi tsakanin ka da bukatun ka da kake shugabanci sai Allah sai hijabi tsakanin ka da bukatun ka da gajiya ma bukatun ka ba manzo Allah har addu'a yi yace ya Allah dukkan wanda ya dubunta na adana al'amarin musulmi ya karbi shi gurbin musulmi in ya ji kanki ya ji tausayi ya Allah ka fi kanka haka manzo Allah yake yace dukkan wanda ya ji gurbin al'ummar musulmi in ya mutu ma mutu ya mutanta mutu ya Allah ka mutanta mutu haka manzo Allah ya addu'a wannan ya tafi kowane shugaba yace galibin galibin shugabanni addu'ar manzo Allah ke jinsu in ba ta same su ba suna kan mulki za ta same su bayan sun sauka irin fatara din da ke tsakanin ka bar mulki kafin ka mutu ka gama kuruci ya dan shekara 40 50 60 ka gama jin dadi yanzu kuma ka fara takarkacewa in fa ya zo ko babu mulki babu duniya ba kowa da kowa wani lokaci in kudi ne ma sun kare in ma menene ya kare duk mutane sun gata rabu da kai a gida ma yara kidaya suke maka yanzu zaka mutu za su ci gado irin manyan mala'un masu kula na ƴaƴansu abinda suke cin sa ne gadi sai mai gadi ya fita mutuwa wai babansu ne mai gadi ya ce ya tafi a yi daddala da dukiyar da ya ajiye to haka ne kuma idan wannan ba ta same ka ba a lokacin nan tana nan tana jiran ka a cikin kabari addu'ar manzo Allah ba ta faduwa haka sai Allah ya matsanta maka in ka matsanta bayan Allah daban ka shine kai kokarin ka shigar da matsanta bayan Allah yana daga cikin matsanta bayan Allah hana su dukkan abin da suke muqawmatul haya wato abin da suke kashin bayan rayuwa titi kashin bayan rayuwa ne na zirga-zirgar su daga gari zuwa gari daga ƙarya sai ta unguwa zuwa wata unguwa ruwan sha kashin bayan rayuwa ne wanda Allah mana bai kullu shay'in hayy a birni ne ko a ƙauye dole a samu musu ruwan sha yadda a birni za a samu wa ƴan birni famfo a ƙauye a ji a yi dam da ramuka na fara ruwa saboda su samu abin da za su shayar da dabbobin su su noman rani da shi ilimi kashin bayan rayuwa ne a karantar da yayansu a yaki jahilci a koya musu sana'a kasu zanto ɗan daba kasu zanto ɗaya ya bayo kasu zanto su ne karnukan farautar ku a wajen siyasa
kudin kudin ku ba su fita kwaya fita ta bila kun fice na a ba su abin nan kudin sai madara a ba su fasta suna shan kwaya suna hawa kan falwa ya fara turki suna manne shugaban wani sai wani yayi kada yayi kada yayi kada kun ga hantar da su ba su ilimin primary ba kun ga hantar da su ba su na secondary ba yanzu kuma kudin da kuka dauke na su ku musu ta hidimar ba kuna ba su da kadan kadan suna yayi suna manne hotunan ku da ai ga ni da tafi kyana وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الراسي والمرتسي في الحكم رواه احمد والاربعه وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وانا حديثي ان كان مثل ابي هريره الله تعالى يدعى غريتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا لعنتي الراسي والمرتسي الراسي ما يبايد الرشوة والمرتسي والذي يكرر الرشوة bil hukum wa dan hukum da an tsine musu albarka wanda mun karanta shi a wannan sunan buka ba mun kuma ba rafa ahmad al arba'a wa hasan al tirmidhi hadithu ne sahihi wala hu shahidu min hadithi abdullah ibn amr wa inda al arba'ati illa an nasa'i wa an abdullah ibn zubair qal qada rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anna al khatmayn yaqa'u dani bayna yaday al hakim an tabar daga abdullah ibn zubair yace manzon allah ya zartar cewa anna al khatmayn lalle masu husuma guda biyu ya kawo dani bai da yayin hakim za su zauna a gaban alkali don yi musu hukunci ma'ana za su yanzu a gaban alkali dan alkali ya musu hukunci kada ɗaya yana zaune ɗaya yana tsaye in alkali zai tsaye da su gaba ɗaya sai su tsaya in zai zaune da su gaba ɗaya sai su zauna an gane ko domin lokacin da aka ce wane ya zauna yayi bayani daga zaune kai kuma kana tsaye ma'ana sai ka rinka jin kamar an fifita wanta a kanka a cikin kotun wannan ma sai ka sa zuciyarka ta karaya kila kotun ba za ta maka adalci ba رواه أحمد والصححة هو الهاكم نقاط سمي لك فأنا أولم دم من الباب الجزام في ذكي سابا باجي بند مك فتاة يظم دي دي أبن دي تعالى سبا ملادة وند مك كسكر وكوت مثل من حرفكم أبن دي تعالى شياتي منا السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم مالم إذن يكسن شيء ما تتزم شغباء حكومة saboda ilimin ta to shin zamu yi mata biyayya ko kuma zamu yi mata bara'a
lokacin da take shugabancin da ku ba ko ne kuka sa ta ba sa ta akai za ku bi ta cikin abin da yake ba saba wa Allah ba za ku yi mata bara'a cikin abin da yake saban Ubangiji ne amma wannan ba shi ke nuna gamsuwar ku da yardar ku da shugabancin ta ba a zuci domin a zuci kun san kuskure aka yi wajen bata wannan shugabanci inda abin a hannun da yake ko da ƙuri'un ku ne da za ku iya kasan kokarin ku ga cewa ba ta karbi shugabanci ba ba wai dan ba ku kaunarta ba a matsayin ta na mace sai dan ba haka Allah ya tsara ba a cikin dokokinsa da shari'arsa kuma kuna yin biyayya ne cikin duk abin da zai kusanta ku zuwa ga Allah wannan shine
assalamu alaikum shin malam ya halatta mace ta yi aikin lauya
yake dai ba za ta yi alƙalanci ba aikin lauya kuma wakilci ne a cikin wakilci kuma har mata suna yin wakilci in mun kalli aikin lauya ta fuskar wakilci to anan har mata suna yin wakilci ma'ana dai aikin alƙalanci ne da halatta ba
malam ina hukuncin wanda ya yi rantsuwa a kan wani abu cikin fushi sai daga baya ya ga abin ba mai yiwuwa ba ne
ya fi karatu jiya sai ya aiki da abin da makaranta na biya sai ya kafara rantsuwarsa
ina hukuncin wanda yake da mata tana haila sannan sai ya ji ba zai iya haƙuri ba har kwana uku ko bakwai sai ya sa ta ta yi wasa da al'aurarsa har ya yi maniyyi
ba komai
mutum ne
shi yasa aka ce dan mutum da hali ya mace bidin ko uku ko wasu da lokacin da wata take haila ko da sha'awa ta kawo mutum yana da wata mata to amma da sanadin shi ne sai mutum yana da hali sannan kuma zai iya yin adalci a tsakanin su shi ne abin da ake kula na
tambaya ta shi ne mutum ne ya duba tufafinta sai ya gama niyyar jiki kuma bai san lokacin da abin ya faru ba kuma ya dauki tsawon lokaci yana salla kamar fiye da sati, yaya hukuncin wannan sallah?
Idan ya yi maganar da suke cikin ahalari ya kaddara cewa barci da ya na karfe a gare shi ne ya samu wannan nan ya yi mafarki, to daga lokacin da ya farka duk sallolin da ya bayan ya farka din nan zuwa lokacin da ya ga abinci ne zai nemi ta yana da mun da ke magana kenan. Idan ko mun ne da magana daga cikin maganganun da su malamai, sallar da yake cikin ta lokacin ta bai riga ya wuce ba, ita ce zai wanka ne mai ta tawassan wanda ta wuce ta riga ta wuce ko ba zai iya dawo da lokacin ta ba.
Assalamu alaikum. Wani ne ya sa ni a shagonsa, to malam ya halatta kamar da lokacin ya halatta in dauki kudi in sayi abinci daga cikin kayan shagonsa ba tare da ya sani ba?
To in hanta yana cikin yarjejeniya, lokacin da mutum ya fata ka zama yaronsa a shago ya kamata ku yi yarjejeniya, ko dai ku yi yarjejeniyar cewa duk wata za a rinka lissafi abinda aka samu na riba tun da shi shine mai dukiyar mai shagon, kai zai rinka baka kaso kaza a cikin ribar da aka samu kamar kashi 30 cikin 100, to da an samu 100,000 kana da naira 30,000 misali, ko kashi 20 cikin 100, to da an samu 100,000 kana da 20,000 ya an samu 1,000 kana da 200,000 misali. Idan har kuka wannan yarjejeniyar cewa kaso za a rinka baka na riba cikin abin da aka samu, to kaga kai a nan gurin baka da halin ka dauke wani abu cikin kudin ka ci abinci, sai fa in tare da wannan yarjejeniyar cewa karshen wata duk ribar da aka samu za a baka kashi 10 cikin 100 ko 20 cikin 100, sannan kuma an yarda kullum ka dauki abin da bai wuce naira 200 ba ka ci abinci ko 300 ka ci abinci, in akwai wannan yarjejeniyar ka da ya halaka, ko kuma ce a ba wai lissafin riba za a rinka yana baka wani fasanta cikin riba ba, wani kaso cikin 100 cikin riba ba, a shi kawai duk sati zai rinka biyan ka duk sati naira ka ba albashi ya sa maka, ko an ci riba ko ba a ci riba ba, ko mun yawa riba ko mun gangantar ta duk sati da albashin ka ko duk wata da albashin ka, to anan ma idan a cikin wannan yarjejeniyar albashi kadai zai baka, to ka kai za ka rika cin abinci cikin albashin ka, idan ko a cikin yarjejeniyar duk sati ko duk wata zai biya ka kaza, sannan kuma kullum ka dauki kudin abincin ka a ciki naira 200 ko naira 300, to sai ka rinka daukar wannan abin da yarjejeniyar tabbatar bai halatta ka kara ko da sifin ko ba a kanta ba, wato dole dai a yi yarjejeniya amma ka dauki kudin sa ba tare da ya yarda ba, wannan kuskure ne, sannan kuma ka yi ta zama kai ma a shagon sa ba tare da an yi yarjejeniya ga abin da za a rinka baka ba, shi ma wannan kuskure ne, duk abin da ke wannan yana kawo zalunci. Wani lokacin su masu kudi ban manya yan kasuwa su rinka zaluntar na kasa, zalunci na kasa su kuma yasa su ma su rinka masa fata, daga nan sai kowa zalunci kowa, wakazalika walli babu zalimi na babu azzalimi kan azzalimi, sai sa sai abubuwan ba ta albarka shi ne saman al'abubuwan su ke albarka, ko ya tara ya tara abubuwa sun lalace shi ma na kafin da ya sata ko abubuwa su ke albarka, saboda yana garaje yana son dole shi ma sai yana shiga irin tawagin gidansa yana hawa mota irin tawagin gidansa, shi kuma shi ne mai jadon to kuma aiki take masa, amma sai kawai ganin ya kamata jin daɗin ku ya zama ɗaya dani take aiki take son wahala, inda da gawa yake ka bar shagon nan wahala ta ita kada za ta kawo maka kuɗin ba, kowa na da bukatan kowa a cikin gida, haka kowa sai ya dan uwa sa adalci kar wani ya zalunci wani. Na'am.
Ya halitta mutum ya dinka cin aswaki yana tafiya akan titi? Wato kamar aswaki mutum yana goge bakin sa yana tafiya kuma.
Mafi kyau dai mutum ya yi abin da bai saba wa urfin garin su ba, idan a garin ku yin hakan ba ya zama da mutunci babu laifi kai, amma idan yin hakan zai sa a ganka wani shiri shiri haka ko wani baki daji, to mutunci zai dole kamata kai ba sai ka bari sai ka zauna sai kai urfi na gari shi zai hukunta haka cewa ya halatta ko bai halatta ba.
Wa'anta annahu ba'athu mutuwa sai ran tashin al-yawma, ya gaskiya wannan magana
ba gaskiya bane, Allah sai kullu nafsin za'iqatul maut kuma kullu nafsin suna mutuwa. Na'am. Maza Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari ma cewa wal jinnu wal insu yamutun, da mutum da aljanna suna mutuwa. Na'am. Cikin abin da yake sanna ma Dawud akwai abin da yake ibada ne mahada, akwai abin da yake janibi ne na mu'amala, domin a gana rike yasuwa ce yana tafiya ai ba samu sosai yasuwa ce ba, magana ce ta kana tafiya tana yi a nan magana ce
anan magana take. Idan a al'adance a urfi na gari hakan baya zubar da mutunci shikenan. Idan hakan yana zubar da mutunci sai mutum yake da nasu. Ai ba sa fitar ya zuwa kin ba.
Malam shin matafi zai iya bin mazaunin gida sallah? To idan zai iya bin ta yaya zan yi idan sallar mai raka'a hudu ne?
Matafi idan yi mazaunin gida sallah za a fita sallah da shi. Idan ya sallah shi kadai ya kafaru. Har ka'ida take kamar da muka sha karanta a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas.
Malam menene hukuncin sallar mutumin da ya tsaya a gaban liman kuma yana bin liman?
Ba su da sallah sai dai yana kai larura. Duk malami sun yi jima'i wanda ya bi sallah a gaban liman baya da sallah. Mazamin ma yake na suka ce idan akwai larura sai da gaban liman din ba wuri. Ai bayan liman din ba wuri ya fita gaba daya ba inda zai tsaya sai gabansa. To sannan ne za a ce sallah ta yi. Amma matukar akwai wuri a bayan liman to wajibi ne mutum ya koma bayan liman ya sallah. Ko mun nisan wuri. Malikiya suka ce sai fa in babu wuri a bayansa to shine idan kai a gabansa babu kullum haka idan mutum ya babu wannan fatawar. Na'am. Ba komai daidaito da shi. Kamar an yi sahun da yake saitin liman. Wannan babu wani laifi. Amma bayansa shi ne abin da yake daidai da sunna.
Malam mutum zai iya daga hannu a kowace kabbara ba laifi ko kuma akwai kabbara da ba za ta daga hannu ba.
Hadisin Bukhari ya nuna manzo Allah ya daga hannu ne wurare guda hudu. Takbiratul ihram ɗaya kenan. Na biyu kuma lokacin da ya tafi ko yana daga hannu. Na uku kuma idan ya dago da barko yana daga hannu. Na huɗu kuma idan ya tashi cikin raka ta biyu zai dauko yana daga hannu.
Malam ina gaskiya wannan magana cewa suratul Sa'd ana ce mata suratul Daud.
Haka ne ana kiran suratul Sa'd ana ce mata suratul Daud.
Malam menene hukuncin aikin mace musulma?
Wannan bayani ya tawo cewa kanka. Duk aikin da ya sa mace ta kudu ita da maza bai kamata ta yi shi ba. Amma aikin da mace za ta yi a rukunin mata ƴan uwanta bai ta kudu da maza bai halatta ta yi. Wato ba aikin ne ne ke ta kudu wa maza da mata. Sannan kuma ya kasance da izinin miji. Ba haka kawai don ta yi karatu ce ta yi aiki ba sai miji ya ba ta izini. Idan miji ya ce da yadda ba za ta yi ba, ba ta dama ta ce dole sai ta fita aiki. Idan kafin ya aure ta suka yi da ita suke zan yi aiki yake ya yadda za ta yi aiki to bayan ya aure ta ba zai iya halata ba saboda mun karanta a hadisi ba al-muslimuna la shurutuhu illa sabbul harama halalan aw halal harama sai fa in dalilin da yasa yake ce na fata ba za ki yi ba ya ce ki rinka shiga ta musulunci zan fita take ita ba za ta shiga musulunci ba ko wurin aiki yake ba za ta shiga musulunci ba to anan mun kaga wannan sharadin da cewa sai ta yi aiki zai bayar da halalta haram anan gurin dole a karya wannan sharadin ya hana ta aiki sai ba ta amfana amma matukar za ta fita cikin shiga ta musulunci kuma aiki inda za ta je ba ta kudura za ta yi da maza ba kuma ya yarda akan haka lokacin da zai aure ta idan ya aure sai suka mata wannan sharadin da wata farko ya san yadda zai kare da kawai ta wannan sharadin dan zai zai da ne daga baya to amma abin da ke faruwa shine daidai lokacin da mutum yake da wannan aure wani baya tsaya bakin sa da jami ko ne zai iya fada ko musamman sai da yau da budurwa sai ganin shi da shi kadai ne masoya a duniya duk sauran ba gaske bane kuma shi kadai suka iya soyayya da haka za su iya ciwo juna kowane irin alkawari dole ta alkawari ma ba za su kisa ba haɗa ya ga ta kuma wata kisa za a yi magana ya ji daɗin zance gefe ko da gaba ya ne ita kuma ta rike wannan amma an ta daga cikin ne tunda ita ma ya rike sai ya kuma gode mun gelanta wannan lafiya ba da mace ita ba za a yi kisa ba yake kuma ta ta zuwa sai ta gane sai kaza ta kuma zai ne kada kike sai ga kuma ana ta inda da ruwa sai
Malam ni ne na je ƙauye sallar juma'a ta kama ne kuma ga shi ga kamanta wato irin sallar mutanen ƙauye yaya zan yi zan bi su sallar juma'ar haka ko kuma zan yi sallar azhar kawai
ka bi su in ka ga ba a iya ba sai ka tashi kai azhar shi ne magana amma a zahiri idan ka tashi ba za ka kai ba su iya ba har sai ka bi su na sai sallar juma'a ƙauye in tashi da tashi na tabbatar wannan sallar ba ta yi ba ana warta sallah babu ruku'i babu sujuda manzo Allah ya ce sunnarka a hatta ta mai na raki'a sunnarka a hatta ta tabla qa'iman sunnarka a hatta ta mai na ba wannan ita ne nan a cikin rukun ko cikin sujada wa tafallaki Allahu akbar Allahu akbar karatun ta fa bi tuka ka wannan ni dai na tabbatar in ni sallah ga dan da sallah baka ana gama tun tafi zuwa ga dina in kuma wasu gari na gogaren daga irin wannan garin ne dama na taɓa injima na tabbatar mu imani bai iya ba kuma zan dafa lokacin nan ba da sai ta kai bai nan ya yi jima a wurin ba sai su garke shi gaba na ba wai dai shi ka fi gani sai dai shi ne ya sallaba na to wannan da dama dama kenan in ya iya sallah din wajen hutuba sai bai iya ba wannan kan ko a cikin muri ana samun limamu masu ta kawo wajen hutuba sai suka biya ba in dai hutuba za ka duka da mutane sallar juma'a to za ka sawa za ka sawa hal wallahi sallai in dai hutuba ya za ka je ka bi ka bi tayi daidai sannan ka bi limamu hutubar juma'a kana da aiki a garin ka Allah ta
ina tambaya akan cewa ina hukuncin mace ta sa wando kuma idan ta sa
ta shiga gargashin la'antar Allah ya la'anci mazaje da suke fakawan mata ko mata da suke fakawan maza to sai dai shi kaya a ce kaya kaza na maza ne kaya kaza na mata ne malamai suka ce yakan bi urfi ne ko al'ada abinda a nan garin ya zama tufafin maza tsalla kuma ya zama kaza ya zama tufafin mata tsalla ba lallai yana wani gari ya zama haka ba yanzu a nan garin idan mutum ya tsaya zane ya shiga cikin la'antar hadisi tun da zane ba mu dole zane cewa sai mata amma idan ka je Somalia ko ka je Malaysia ko Indonesia maza ne suke tsada zane a tamfa da kuke gani din nan suke tsada sana yau da ita abin sai mutum ya sa riga sai ya tsada a tamfa ko ya sa hulasta wannan ko shi gaban kasa zai iya maka wannan to idan ka je sai ka ce sai an ta dawo kanku lada ba ta san ta man da ka fita cikin urfi kenan da mun yi magana ta dawo ba yana maganar al'ada zalla ba a menene mutane suka fara mu'amalantar juna da shi kaga abin da muka dauka kayan maza a nan ko muka dauka kayan mata a nan ta iya mu tarayya da sauran duniya a cikin wadansa ba ta iya mu fada da juna to cikin abin da aka fada sai a bi urfi duk cikin abin da a nan urfin garin ka maza ne suke sawa to ba su halatta mu fita duk abin da ko mata ne ke sawa a nan garin to ba su halatta da namiji ya saki sannan kar ku manta a ko tufafin da yake ta kaɗaje maza su sa mata su sa irin wannan da yanda sa baya zama cikin la'anta saboda an saba suna shayarin da juna akwai wanda yake shirbantacce na maza ne tsalla mace ba ta sawa a lokacin in mace ta sa ta zama la'anani yake nan akwai wanda shirbantacce na mata ne maza ba sa a lokacin in namiji ya sa ya zama la'anani akwai wanda kuma suna tarayya da juna wajen amfani da shi to wannan babu laifi a kai
ko
kuma ba wannan shi ma'aunin sana'ar al'awara ba na society din mutum mai bane ba ba na al-mujtama al-islami bane ba ya dauko wani ma'auni na turai sai abin da sai ka dauka gida dan shi anan sai ka gida wanke wannan ba za a hukunci shi ba yanzu kamar misali sa hula a urfi namu ba da urfin musulunci ma ko lokacin sahabbai sa hula mutunci ne rashin sa ta kuma dai ba za a ci mutun yaran ba ma da kyauta ba tunda akwai wani asar da nufin Abdullahi dan Masauri dan shi go masallaci ya ga fa ya ta sai duba ga aikan sa da hula sai ya rubuta shi ga dai yana ganin ya fi tantan ta kuma san shi da hula ko ko dawa ya dan ba wurin ku ne to kaga wannan daga a urfi guda Allah ya rabu mu
mana ina son a min bayani game da kiran sallah a cikin masallaci ko kuma wajen masallaci wanne ne yafi
haba wannan shi ne sun kai kenan da mun kiran ta babin lokacin nan mallan awal ya fito da kiran sallah duk na goma ne yafi ni ban san me yasa ba amma lokacin ranan da aka karanta babin da ba su sai da ne ko muna karanta babin da mutum da kwari za a gama karatu zai kiran sallah sai ta yi saboda mun yi hadisi lokacin da wani hadisi bai wahala shi ba amma da aka bai hadisi yaji mun tabbatar cewa bai yi sabon Allah ba za ta sai kiran sallah a ciki ba sai ku tawaje da kanka ba wanda ya saki to kuma daga zo daga zo mun san me ya faru ba lawo ya tafi da wani aka samu ne ne
shin ya dace mutum ya ce dan Allah dan Annabi?
Eh, sai shi dan Allah kadai. Ba a yi magiya da sunan Annabi.
Dan Allah malam, ka gwada min yadda ake sanya hannun dama akan hagu a cikin sallah.
Mutum ya dauki tafin hannun dama ya dora a bayan tafin hannun hagu ya dora kan kirjinsa. Wato tafin hannun dama ya tafi bayan tafin hannun hagu da wuyan hannu da wani bangare na jira'i. Idan kai haka kenan. Akan kirjinka haka. Wannan shine abin da ke kira al-wada'u. Al-wada'u. Hadisi ya nuna ana yin wada'u. Kaga tafin nan daga nan gurin kafara ta. Karshen yatsu, gindin yatsu, bayan tafin hannu a gindin yatsu daga nan tafin dama din za ka ɗora. Kaga lallai zai shafi tafin, ya shafi wurin hannu har ya kai ne kan jira'i. Haka hadisi ya nuna. Wannan shine al-wada'u. Daga nan sai al-qabdu. Al-qabdu kuma wuyan hannun dama za ka kame wuyan hannun hagu da shi. Tafin dama ka kame wuyan hagu da shi. A gani? In ka rika shi haka aka fito. Ila ma wajen ɗaurawa zai ɗan iya sassi. Sai da yatsun ba su haɗu ba. Duk babu kwafi ka ɗaura akan ƙirji. Wannan shi ake yi. Kuma shi dace da sunna akan ƙirji. Akwai wanda suka ɗaura tafin dama ta hagu a ƙarƙashin cibiya. Wannan hadisin Abu Dawud ne hadisi ne da shi. Amma da ga shi a shi suke aiki da shi. Ba da asali kawai wannan wata wani abu ne daban mara asali. Ya yi gida ake nan. Sai dai wanda isa dai kawai kafa da sabaya amma ba a iya haɗa biyun gaba ɗaya. Wani da biyu na shi jiran nan dagalanta wa a wata da kafa da shi na sai su sa wannan ɗan yatsa. Ɗan yatsa na tsakiya da ɗan yatsa na ƙarshe da kuma wannan sai su kama namuna wannan in yatsa za su tsaya ta haka. Ya ta haɗa guda biyu jama'a ta daina kafa da walwarai. Wannan gida ne. Tunda hadisi bai nuna ba.
Malam so nake ka karanta ni ayoyin ƙarshe guda biyar na suratul hashr.
Kai ya da su to. Ne sai da hafi je ka je ka duba gaba da gura da gara ba. Na ina jin ka. Kike sa ne? Eh wannan da kike sawa mata da kike makarantar mata ma da kike magana. Wanda ne irin na maza ko irin nasu na mata? Ko a wajen tsofi ake da agan gane bambanci tsakanin wandan maza da wandan mata. Ba yadda za su yi shi sharata. In dai wanda mata suke. Wajen launin yadi ba hana kafa ba muna sa shadda ba sa shadda yanzu yin wannan shadda ta halatta ita ga ta jikina yanzu wani yin mata ta kuma ta halatta ba ba ta halatta ba. Sai da wajen rage ba. Ba fasalin yadin ba, ba fasalin ɗinkin ba, launi da yanayin yadin. Ka gani wannan ba ka cewa ga wani abu na mata, akwai abin da ke na mata ne kwanza, akwai abin da ke na maza ne kwanza, akwai wanda suke tarewa da juna. Bari in gama. Ka fahimta? Kuma wai za ku gane bambanci, kai kana cewa ba bambanci tsakanin wannan maza da na mata, akwai bambanci? To kaji ba kila bane da kike saboda kai ne. Ala ko mun baki.
Malam ya halatta mutum ya shiga bandaki da katan na wa'azi ko na karatun Alqur'ani a cikin addinin sa kenan.
Idan mutum ya shiga da kafir bai laifi ba, amma da zai bar shi a waje sai ya fitar da kansa daga cikin laifi ko shiga cikin kokonto. Saboda kaida ta dama idan kai na ma na yiruka.
Assalamu alaikum Malam Jafar, ina matukar farin cikin kasancewa ta a wannan darasi naka mai tarin albarka. Ina cikin wani hali a wajen aiki na a yanzu, saboda haka ina neman taimakon addu'a daga jama'a. Wassalamu alaikum.
Muna fata yan uwa taimaka masa addu'a. Allah ya masa bukatar sa alkhairi da kuma duk bukatun mu gaba daya.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam dan Allah, ina so ka isar, ina son baka sako. Ina so in har ka samu dama ka isar min da sako zuwa ga wajen Dr. Ahmad Binke kan cewa ina son shi don Allah.
Allah sa kare manta. In ban manta ba to zan faɗa wata. In kuma na manta kar ka kama ni da shi. Kuma tunda sai yanzu ban san sunan ka ba. Ina faɗa zai ce ma waye? Sai ko wani bawo Allah dan uwa musulmi ba. Wani ya baka shawaran ka rubuto shi ga kafara kan su za su fita fi. Na'am.
Ina son in sai da wa malam cewa ina kaunar sa fi sabilillah.
Na gode Allah saka muku da alheri kuma kai ma Allah ya sauka.
Allah ya kara malam takawa.
Allahumma amin. Ya kara mana bada. Wannan ta zama tambaya ta kashi. Wa alaikum salam.
Mala ina son mu samu da bakani hoto na
da fuskar ne. Da fuskar ne. Ya ko bambanci. Hoto na talabijin hoto nan yake bayar da'in. Ka gane ko? Ba mai da yawa bane ba. Da zarar an kashe talabijin nan an daina ganin haka. Ko da haka ba. In ma program ne a talabijin da wannan program din ya tsare an daina ganin haka. Akwai bambanci da wanda za a ɗauka da kyamara yana a jiye diman da'iman.
Akwai
wanda za ka bayyana ne to idan yanki ba wai idan ya ciwo sai ka ba wannan tawili ne ina da son yi haka sai Allah ya kai mu gobe ana tura ta ta bismillah
Allah ya gafarta malam tambaya ta ita ce ina son in san hukuncin sakin matar mutum cikin fushi da kuma saki lokacin da matar take al'ada idan aka yi saki a cikin waɗannan abu biyu sakin ya yiwu na gode
lokacin da mutum ya saki matar cikin fushi fushi iri gode akwai fushi wanda ke ba mai tsanani ba wanda bai rufe wa mutum zuciyarsa ba yana fahimtar me ya faɗa yana fahimtar menene bai faɗa ba bai kwace masa zaɓi cikin abin da yake son yi ba duk wanda ya fi kyawa tasa a cikin wannan fushin ta fasu akwai fushi mai tsanani wanda yake makantar da zuciyar dan adam wani lokaci ma zai faɗa abin da bayan wucewar fushi in an ce ka faɗa zai sani sun ce ni ban faɗa ba saboda tsananin fushin ya sa ya faɗa abin da bai sani ba to irin wannan fushin malamai da dama sun nuna idan mutum ya shiga matarsa a ciki ba ta saku ba a kansa ibnu qayyim ya littafi guda wannan karamin littafin sa mai nuna mai suna ya gafatul lahfan fi hukmi talaqil gadban irasatul lahfan fi hukmi talaqil gadban ya tattara dalilai cikin alqur'ani da hadisi waɗanda za a iya kafa hujja da su kan wannan mas'ala yana da kyau samun wannan littafin a karanta da haka ya rage na wanda ya fushi idan ya fushi matarsa kada ya ce a ina cikin fushi idan ma wata ba ta fushi matarsa yana farin ciki ko ba gaba da gaba da goma ce a fushi iri gobe akwai wanda yake a matakin farko akwai wanda yake matakin karshe ba ko wanne ba cikin halittar sai yake a wannan matakin karshe ta yadda zai fushin gobe bai san me ce ba ko ba ko da wani lokaci mutum ya yi fushi ba ya kan kai wannan halin ba ka tsakanin ka da ubangiji in ka san tsakanin ka da Allah za ka iya tsaya gaban Allah kai masa bayani dan laifofin da ka samu kanka a ciki ka saki matarka ya kai matakin da baka san me suke faɗa ba to shikenan matar ba ta ba in ka tabbatar ka san me ka faɗa kawai da ma ka faɗa ne yanzu kake nadama kake son ka yi kai kwana kwani Allah ya san cewa ta fito yanzu ya rage naka ce kai ko ne in da akwai wani saki ya zama wani kenan in da dole yanzu wannan ya zama na uku kenan in kuma da dole ya zama na uku wannan kaga babu tsaron ko me kenan wannan dan adam shi zai ya kasu hukunci tsakanin shi da ubangiji